أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله كقدر مقدار العظيم. A ci gaba da karatun Umdatul Ahkam. A yau Asabar, ranar 12 ga watan Ramadana, hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam, shekara ta 1442, wanda ya zo daidai da 24 ga watan haifun shekara ta 2021. Darasin da muke gabatarwa a wannan masallaci da Sayyidi Khalifa bin Yusuf a nan garin Damaturu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu tashi a babi na timama. Hadisi na farko a wannan babi, Al-Imran bin Husayn radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. البخاري نهي رويته da wannan lafazi. Imran bin Husayn da Saddi shine Abu Nujayd. Imran bin Husayn bin Ubayd bin Khalaf al-Khuzai as-Sulami, wanda ya musulunta shekara ta 7 bayan hijira, shekarar da aka yi ghazwatu Khaybar, sannan kuma zamanin khulafa ya zama alƙalin Kufa, sannan ya zo ya rasu hijira na da shekara 52 a garin Basra radiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum mutazilan, ya koma gefe, yana gefe a zaune, shine ai itazala kenan. Wa idh itazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kafi, shine ai itizali kenan. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna dunillahi wa habna lahum, ka gefence a gefe, ka fita cikin jama'a ka zauna. Daga nan ne aka dauko wa mu'tazilawa suna al-mu'tazila da ake fada, ma'ana sun ware cikin jama'a. Lokacin al'umma musulmai kansu a haɗe, su ne firqa ta farko wanda suka ware kansu a matsayin kungiya mai zaman kansu, ba ruwansu da sauran musulmai. Cikin abin da yake faruwa a yau, kamar zamanin su Sheikh Usman Dan Fodiyo, su Sheikh Laminu, hatta bayan zuwan Turawa musulmai suna na a haɗe ne, masallacin su ɗaya, juma'a su ɗaya, komai su ɗaya. Tukuna waɗannan kungiyoyi suka furfuto, suka dinga warewa, suna gina masallatai, ba sa sallah masallacin kowa sai masallacin su, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wa kanan haka. To shine ra'a rajulan mu'tazilan, anan ba yana nufin mu'tazil kamar ya ga ba mu'tazile ba, ma'ana lugawi al-mu'tazil wanda gefe. Lam yusalli fil qaumi, bai yi sallah cikin jama'a a jami'i ba. Faƙala, sai manzo ya ce ya fulano, bai kama sunan shi ba. Yanzu misali da ya kama sunan shi, har yau mun san waye hakan, da irin wannan shine ake kira al-mubahamat. Akwai malaman hadisi sun yi rubutu akan, sun yi iya kokarin su gano duk wani wanda ya fito a hadisi ko a sanadi wanda sunansa bai zo ba, to a san waye ne shi, saboda wannan yana da fa'ida sosai. Al-Imam Muslim shi ne mutum na farko da ya yi rubutu a wannan fage, al-mubahamat, kitabul mubahamat. Misali, an ammati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga babata, ko an khalati, ko an rajulin, wanda dai ba a kama sunansa ba, wanda shi ake kira mubaham. An ce kuma muhimmal an kama sunansa a sanadi, amma ba a faɗi abinda zai fayyace shi ba, shi ne muhimmal. Misali, haddasana Ahmadu, ba sa Ahmadu dan waye ba, shi ne muhimmal kenan. Amma da zarar an faɗi abinda zai fayyace shi, misali, haddasana Ahmadul Basri ko Ahmadul Kufi, su malaman hadisi sun san waye wannan Basri din ko Kufi din. Amma idan ba fayyace shi ba, to shi ne ake ce mishi muhimmal. Sannan akwai lokutan da suna da wasu dawabiti, idan wane ya yi ihimalin suna wane yake nufi, in wane ne ya yi ihimalin suna wane yake nufi. Wa haythu ma utliqa Abdullah fi makkata fagun zubarin wa in yafi. Misali, duk inda ka ga an Abdullahi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, idan aka ga sanadin mutanen Makka ne, to Abdullahi din nan ana nufin Abdullahi bin Zubair ne. In an ga al-isnadul kufi ne, to Abdullahi bin Mas'ud ne. In an ga a sanadin wanda ya rawaito a gun wannan Abdullahi din da ba fayyace shi ba, idan aka zo aka ga mutum Taif ne, to Abdullahi bin Abbas ne. Saboda shi Abdullahi bin Abbas ya bar Madina, ya bar Makka, ya je zaman sa a Taif, yace ba zai iya bada haƙƙin Makka da Madina ba, ya gama rayuwarsa gaba ɗaya a Taif. Haka tambaye shi menene dalili, ya karanta aya ta cikin suratul Hajj cewa zunubi a Makka to ba kamar zunubi a sauran wurare bane. Yadda ake rubanya lada in an yi aiki ibada a Makka, to zunubin ma rubanya shi ake. Yace da zunubansa su hauhawa, to gara ladansa yayi ƙasa. A ce ya je lahira ladansa kada, amma ba zunubi a kansa gwara haka. Wanda wannan asul ne min usuli sufiya, sufai suna cewa iya kokarin ka, kai kokari ka ga cewa zunubin ka baya hauhawa, ko da ma ladan ka baya karuwa, ka dakatar da wa zunubin ya kasance baya hauhawa. Kamar yadda Suyuti cikin littafin shi An-Niqaya, wanda ya rubuta ilmomi guda 18 a ciki, har ciki har da ilmu tasawuf, da shi ne a cikin babin ilmin tasawuf shi ne ya faɗi wannan magana. Ya ce mutane kada su shagaltar da kansu da yawan karatun Qur'ani na filfili, sannan su so su dulmaya cikin sabo, katse sabo da to shi ne abinda zai kai ka taraki. Saboda galibi sabo din hujub ne, hijabai ne, zunubi komin karancinsa hijab ne. Zai shiga tsakaninka da manzo Allah, zai shiga tsakaninka da Allah subhanahu wataala da kanshi. To shi yasa shi in ka ga sanadi an ce an Abdullahi, ba ce Abdullahi bin Abbas ba, ba ce bin Umar ba, ba ce bin Mas'ud ba, kawai an Abdullahi. In ka ga al-isnad din mutanen Taif ne, to Abdullahi bin Abbas ne. To akwai irin waɗannan ka'idodi na mubahamat da kuma al-muhmalat. To shi ne ya fulani, ya wane fulanun nan kinaya ce na dan Adam. An ce Fulan dan Adam ne wanda aka kika ma sunansa, banda dan Adam ba a cewa wani Fulan. In namiji ne, in mace ce Fulana, ya fulana fasata, ya zo a cikin Qur'ani ne, ya laitani mene lam attakhiz fulanan khalila, shine wani. Kuma a nida'i jaizi ne ka cire wannan nunun din, ka ce ya fula, kamar yadda zai yiwu ka cire nunun din da alif din ka ce ya fulu. Amma a nida'i ma mana'aka an tusalli fil qaumi, me ya hana ka kai sallah cikin mutane, kai gefin ci. Kala ya rasulullahi asabatni janaba, yace ya manzo Allah, janaba ce ta same ni, wala ma'a, ba ruwa kwata-kwata. Wannan ladin nafiya ne lil jinsi, wanda ma'a din bismillah ne, khabar dinsa mahzubi ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalu la dhaira. Amma yace wala ma'a mawjudun, ko lama a hadirun, ko lama a sabitun. Aka cire khabar din la nafiya lil jinsi, wanda hakan jaizi ne, kwata-kwata babu ruwa. Abinda ake ce ma ruwa, jinsin ruwa din babu, ko na sama, ko na rijiya, ko kowanne ma babu, shine ma'anar la annafiya lil jinsi. Saboda haka idan ka ce la rajula fi dari, abinda kake nufi jinsin namiji ka kore, jinsin namiji kwata-kwata a wannan gida babu. Amma ta yiwu akwai mace, ko ta yiwu akwai abin da ba dan Adam ba ne, to shi yasa ake cewa nafiya lil jinsi, jinsin da aka ambata shi ka kore, babu wannan. Amma ba zai hana a ce akwai wani jinsi daban ba. Fa qala, sai ya ce alayka bis sa'idi, kai amfani da doron kasa, wajhul ardi shi ne sa'id. Alayka din ismu fi'lil amri ne, ilzami sa'ida, ka lazamci ka je kai amfani da fuskan kasa. Qur'ani ya yi abara da sa'id ne, saboda yana daukan dukkan nau'o'in kasa. Yace fatayammamu sa'idan tayyiban, idan ka ce fatayammamu turaban tayyiban, to akwai inda ba turaba ne, wani gushi abin nan hijara dutse ne, wani gu kuma ramle, wani gu habba, kasa din suna da jinsi kala-kala. Amma in ka ce sa'id, ya dauke su gaba daya, ya dauke su, ko da gishiri ne wajen gaba daya, gishiri ne a kunce, ko kanwa ne a kunce, ko jar kasa, ko yashi, ko dutse, ko farin kasa, ko bakin kasa, duk wannan sa'id din ya game su gaba daya. Fatayammamu sa'idan tayyiban, shine alayka bi sa'idi fa innahu yakfika, fuskar kasa din ko ma wanne jinsi ne ya isar maka, da kai taimama kawai, ka zo kai sallarka. Wannan yana nuna maka kamar yadda aya ta yi bayani, taimama tana halalta ibadu amma ba ta ɗauke janaba. Idan janaba ta same ka ba ka da ruwa, ko kuma kana da ruwa bai ishi wanka ba, ko da zai ishi alwala, to shi kenan sai ka yi taimama ka yi sallarka. Amma fa akwai janaba a jikinka fa, wannan taimama ta halalta maka ne da ka yi sallah, da ma dukkan abin da sharadin wannan abin sarki ne. To idan kai lokacin da ka samu ruwa kai wanka, shi kenan ba za ka saki wannan sallah ko ibada da kai da wannan taimakon ba. Sabanin da yawa yadda aka dauka wucin gadi ne, tamfurari ne kawai dan ayi samu ayi sallar kar lokaci ta wuce, daga baya an yi wanka za a rama, a'a ba ramuwa a ciki. Hukunci ne na shari'a sabanin hankali, ma'ana ka yi sallah, sallar ta karbu kuma da janaba a jikinka, karka ce dan me aka yi haka, ba ruwanka da wannan. Za mu zo mu karanta hadisin da Aisha take cewa a haruriyatun anti. Akwai wasu awwalu firqa min al-khawarij sun fito a wani gari da ake cewa Haura, su ne suka fara fitowa masu tatabbu'i da tanattu'i, komai a addini sai sun bi shi kokop. To shi yin abin da yanzu a jikokin wa'annan suke yi, wai a addini ne sai ka komai ka bi diddigi, dan me aka ce ka ba, dan me ake yin ka. A idan Allah da manzo suka ce kai abu na ruwanka, ta yiwu ka fahimci hikimar umarnin, ta yiwu kuma ba za ka fahimta ba. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ne ya rawaito da wannan hadisi. Kun ga wannan usulubin yana nuna mana cewa baya daga cikin sharadin shi a rawaito hadisi muttafaqun alayhi, a'a hadisi na ahkam, na hukunce-hukunce, ko muttafaqun alayhi hadisin na cikin Bukhari da Muslim duka, ko ɗayan su ko wanne zai iya rawaitowa. An Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma qala ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin فأجنبت فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تمرق الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. حديث عمار بن ياسر شيني تككن حديثي أكن تيماما. عمار بن ياسر فرقو فرقو مسلم تشيدا ما فيش ياسر تكما ما هي فيسا سمية سكا مسلم تا فرقو فرقو مسلم lokacin musulmai ba su cika 20 ba ma, tsakanin musulmai 15 zuwa 20 wannan tsakanin suka musulunta. To suna ɗaya daga cikin wa'anda ake azabtarwa saboda ba su da galibu a Makka. Farkon musulunci inda ba ka da galibu, kai ba ɗan wane ba ne, to in ka musulunta to za a ɗan dana maka da azaba. To karshe dai akan wannan azaba a mahaifin shi Yasir ya rasu, mahaifiyarsa Sumayya ita ma Abu Jahal ya kashe ta, da shi kuma aka ci gaba da azabtar da shi. Abu Jahal ya ce to kaga mun kashe mahaifinka, mun kashe mahaifiyarka, saura dai kawai ka bude baki ka ce ka bara'antu da addinin Muhammad, to za mu kyale ka kai tafiyanka. Azaba ya kai azaba sai ya fada, shikenan Abu Jahal sai a kunce shi, a sunce shi, aka sunce shi fara tafiya, amma kuma jikinsa yayi sanyi. Sahaba da suka ji labarin duk suka taru suka je gun manzo sallallahu alaihi wasallam, suka ce saba'a Ammar, lokacin in kai ridda suna cewa saba'a, saba'a mahmuzi ne kalimar ba saba'a yasbu ba, wannan daban, saba'a yasbu bi hamza, kamar yadda su ma mushrikan Makka idan mutun ya musulunta a lokacin za su ce saba'a fulan, kalima ce wanda kowanne yana fadawa dan uwansa tsakanin musulmai da mushrike a lokacin. Amma sai ya ji gwarama kawai yayi hakuri an ci gaba da azabtar da shi ya rasu yadda mahaifinsa da mahaifiyarsa suka rasu. Sahaba gabannin su isa gun manzo sallallahu alaihi wasallama, to sai gashi aya ta sauka, suka zo suka ce ai Ammar yayi ridda. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bai ridda ba, ku saurara karanta muku. Allah ya saukar da aya a kansa, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Asalin ayar man kafara billahi min ba'di imanihi fa alaihim ghadabun min Allah, tukunna a ciki aka kawo jumla da ake cewa jumla mutarida. Wannan jumla mutarida to ita ce ta wanki Ammar, illa man ukriha, sai wanda aka tilasta shi ya furta kalima tarida. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, amma zuciyarsa yana nutse da imani, ko wannan kafircin ya furta a baki ne. Amma walakin man sharaha, man sharaha fil kufri sadran, amma wanda ya ji dadin kafircin da ya fada a harshe, ya ji dadin fadansa a zuciyarsa, to shi ne wanda kuka zo kuna magana a kansa. Kaga kenan, akwai wanda har zuciya amince, shi ne wannan murtadi dan wuta, Allah ya mishi fishi. Wanda kuma a baka kawai kafircin ya fito, amma a zuci yana jin imani shi, to wannan kuma baya daga cikin wadanda suka yi ta. Shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu ko kuma la yattakhidhul mu'minuna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi shay'in yace illa an tattaqu minhum tuqa. Wanda Abdullahi bin Abbas zai iya cewa ai bil lisani, ma'ana bai halitta muwalatin kafirai da furta kalmomin kafirci ba, sai hali daya lokacin da su suke da rinjaye a kanka ba yadda ka iya, a lokacin ka furta a harshenka kafirci. Shine illa an tattaku minhum tuqa. Tuqa, tuqa din ita ce taqiyya, wanda shi a suka fadada mas'alar saboda cimma wasu burace-burajensu. Taqiyya wannan hali ne kwaya daya kana rayuwa tsakiyan kafirai, baka da ƴan uwa musulmai, baka da galibu, wani kes ya hada ka da su, suka ce idan baka yi ridda ba za su kai heka, sannan kai riddan a harshe wannan shi. Saboda haka malamai suka sanya sharuɗa guda biyu, ya kasance barazanar da kai da suka yi na kisa ne, na ɗaya kenan. Na biyu kai yaƙini, ka samu yaƙini cewa lalle da gaske din in baka furta ba za su kashe ka. Ihtimali baya wadatarwa, ihtimali ko shakku ta yiwu ba in ban faɗa ba za su kashe ni. Kaga zararren takobi a kanka ka faɗa kuwa a kashe ka. Sannan na uku, riddan ya kasance a harshe ne, a harshe. Abu ukun nan idan suka haɗu, to shi ne taqiyya mashru'a, taqiyya wanda ake yin sa da wanda shari'a ya amince da shi. Su kuma shi'a a wajensu duk wani abin da bai halitta a addini shi'a ba, to za ka iya aikatawa da sunan taqiyya, za ka iya yin ƙarya, ka yabi Abubakar, ka yabi Umar, su khalifofin manzo Allah ne, kamata kuma zuciyanka ƙarya ne, saboda sunni yadda suke fada sunni ka yaudari sunni ya amince da kai ka zo kana cewa ana yi wa shi a sharri ba sa la'antar Abubakar ga dan shi ya abokina ya yabi Abubakar ya yabi Umar to shi kuma ta wannan hanya yake so ya cimma burinsa ya jaka inda baka zata kaga cewa kai ma a hankali amma yadda kai dan shi ya wannan shekaru kadan na baya da suka wuce sun yi amfani da wannan dama sun yada tashayyu'i zawiyoyinmu na tariƙa daidai kun yara za ka ga suna da aqidu na tashayyu'i ta inda ba su sani ba saboda za a shigo musu cewa shi an cin kawai sun ahlul baiti ne auko kuma mu da kuɗin tariƙa mun haɗu a kan sun ahlul baiti mu tafi a kan wannan abin da muka haɗu da shi kalimatu haqqin ne uridu bihal batil wanne irin soyayya muke wa ahlul baiti wanne irin soyayya shi a suke wa ahlul baiti su shi'a ahlul baiti imamansu goma sha biyun nan fa agunsu sun wuce annabawa da mala'iku daraja agunsu to mu ma haka ne kalimatu haqqin ne urida bil batil har wani suka sa wani ana ce mishi Al-Hasan ne waye something ana ce mishi Ash-Shirazi mutumin Iran ya rubuta wani littafi sunansa haka da shi'a ba komai ne cikin wannan littafi ba sai taqiyya sunna ma'ana littafi ne da aka wallafa dan a yaudari mutanen Afrika a yada littafin a Afrika a ce ga yadda shi'a take mutane su shigo shi'a an yi littafin an tariq su'al wa jawab hal kanati shi'a tasubbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shine su'al kenan jawab sai a ce ma la 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 kariya ne kariya ne ta wannan salo aka salo kuma ka koma cikin littattafansu ba za ka karanta page ɗaya biyu ba a kowanne littafi na shi'a sai ka samu la'antar sahabi su Abu Sufyan dinnan su Muawiya wannan kaji ba sa shakku su kafirai ne ba bai ma tsaya batun wai su la'anta ko zagi ba ba sa saɓani a kan kafircinsu ta shi ne har suna rawaito hadisi irin nasu la dina liman la taqiyyata la yanzu yar Iran fa fara bafarisiya to sai ta auri bakin mutum dan Nigeria a addini da taqiyya ta aure shi kai kana ta mamaki kace farisiya balarabiya ta aure ka ita za ta iya auren ka saboda ta yi amfani ta mayar da usurar ka familin ka zamanto usura ce shi iya gatun ta yabi wato su mutane ne masu sadaukar da rayuwarsu da dukiyarsu a kan cimma burinsu da kuma yada aqidarsu har wani yake cewa yadda shi'a suke inda sunni haka suke to da sunni ya ci duniya ko ma kusan duk ma yawancin mutane masu musulunta akwai wani dattijo shehu malami a Madina kun san a Madina akwai anguwan da ake ce mishi al-awali kudu da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-awali mun taba zama a anguwan to yan anguwan yawancinsu asalin yan saudi ne amma kuma yan shi'a ne akwai wani dattijo yana nan ƴaƴansa ne fa ƴaƴansa da jikokinsa suna a gidan zai ce idan asuba yayi su zo su cire shi su kai shi masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla su kuma fa wannan shi'an awalin ba sa zuwa masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun zo za su zo tsaya a gefe sai an gama sallah tukunna suke yin sallah to su a ƴan shi'a anguwan shi da yake anguwan to da asuba wani matashi dan shi'a zai zo ya kira shi ya yi alwala ya kama hannunsa ya kawo shi masallacin ya yi sallah shi kuma yana jiran sai ya gama sallarsa zai mayar da shi gida sai wannan dattijon tir ya tire cewa kawai shi an ci shi ne
mu malami ne fa mun san shi khuluq din tabi'a halin kirki din
wato zai janya gudiyawa me yasa galibin mu muna yin wazi mutane ba sa dauka ai mu suna duba irin aikin da muke aikata sai sai kariya suke malaman nan kawai abinda suke fada mana daban abinda su kuma suke aikatawa daban amma ina inda muna da akhlaq to zan duk zamu canje mutane gaba daya ba abin da yake faruwa kenan to shine su sun fadada layin mu'amala layin takiyya sun riga ya sun fadada shi to wannan litafi shine da na karanci litafin haka da shi'a sai naga kawai takiyya ce tsura a ciki shine ne wani litafin raddi duk inda suka kawo wani abu wanda sabanin abin da ke cikin littattafan su ne da sunan takiyya sai in kawo abin da ke cikin littafin su littafi sunan littafi majalladi da safha cewa ga gaskiyar lamarin yake a wannan littafin kuma haka da shi a takiyya ce kawai haka ta saboda haka takiyya akwai ta amma bisa waɗannan sharuɗa wanda muka rigaya muka faɗa ya kasance barazanar da kai da aka yi ya kai haddin kisa za a iya kashe ka ne kuma yakinan ba ihtimalan ba sannan na uku kafircin kawai ka faɗe shi a harshe ne to shi ne akan wannan sai wannan aya ta sauka akan Ammar bin Yasin ana ce mishi Abul Yaqzab kunyarsa kenan Maula Bani Makhdum Maula Bani Makhdum sannan ya yi shahada tare da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shine wanda hadisi yazo manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ammarun taqtuluhu alfi'atul baqiyat hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-bukhari da muslim illa iyaka amma yadda hadisin ya zamo tarko na kama matasa wadanda ba su san mu'amala da ayoyi ba su san fassarar hadisin ba saboda wannan hadisi mun sha bayani akai al-baghiya din fi'a ce wacce Qur'ani ya riga yayi magana akai wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma kaman ya ce Ammar za ka she shi karkashin tuta al-imamu Ali al-amir Ali sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kaman ya fadi wannan ne to kaman yadda aka kashe Ammar sahabin manzon Allah wanda Allah ya yarda da shi karkashin tutan sayyidina Ali haka nan an kashe sahabbai da yawa su ma wanda suka halarci bai'a ta hata shajara su ma a karkashin tutan sayyidina Muawiya kaga ba za ka ambaci wannan ka ki ambatan wancan ba illa iyaka hadisin mu'jiza ce ta manzon Allah manzon sallallahu alaihi wasallama ya fadi a wa'anda za su kashe Ammar bin Yasir kuma hadisin yana nuna lalle wannan hadisa din sifin din manzo yayi bayanin wakanarsa gabanin yazo ya wakana wannan shine ba wani abu daban ba saboda haka fa in baghat idahuma ala al-ukhra faqatil allati tabghi baghat tabghi dai shine al-baqiya to su kuma wasu suka fahimci wai al-fi'atul baqiya al-fi'atul zalima aw al-fi'at wasu ma suna cewa ma'anansa al-fi'atul kafira ne wannan kuskure ne Qur'ani ya riga ya warware wannan matsalar tunda ya ce wani ta'ifatan min al-mu'minina saboda shi baga ya buga din wato lafazi ne a lishtirafi suna bambanta a masdari ne in ka ce baga ya buga baghiyan to wannan zai zamanto zalunci amma zaluncin ba kai tsaye ba yin zalunci a kan wani abu ko aikata wani abu kamar yadda Ar-Raghib al-Asbahani ya fayyace ma'anar wannan kalima ne cikin littafinsa al-mufradat fi gharibil qur'an ya bayyana cewa ba wai kai tsaye zalimci shine al-baghyu ba, saboda haka ne ake raba baghyu din zuwa kashi biyu, kamar Qur'ani da yake cewa wal-baghya bi ghairi al-haqqi, ha gani, wal-baghya bi ghairi al-haqqi, in zulmu babu wani zalimci bi haqqin ko zalimci bi ghairi haqqin, babu shi zalimci kwaya ɗaya ne, amma al-baghyu bi ghairi al-haqqi. Misalin wannan lokacin sai na Umar ya kira duk waɗanda suke da gidaje makotan masallacin manzo, ya ce su zo su fadi kuɗi su siyar a fada da masallacin manzo, wasu su suka ki, sai ya nemo dillalai ya ce su sa kuɗi mafi tsada, suka sa, shikenan ya ɗauki kuɗin ya ce a aika musu, ko ba sa so amma zan mai da wannan wajen masallaci. Kaga wannan al-baghyu ne amma bil haqqi ne, bi ghairi al-haqqi bane. To shi kuma az-zulmu kai sai babu wani zulmu bi haqqi ko zulmu bi ghairi haqqi, duk gaba ɗaya zulmu haramtacce ne. To shi yasa zaka ga, baka ga Qur'ani yake cewa afa ghaira dinillahi yabghuna ba, ko afa ghaira dinillahi tabghuna ba. To akwai ayin da yake cewa wa yabghuna fil ardi bi ghairi al-haqqi, wannan afa ghaira dinillahi tabghuna ko yabghuna, riwaya ta Hafs an As, ko yabghuna a can yabghuna, ma'anan su daban-daban, a nan yabghuna yatlubuna, masdarin sa buhuya, baga yabgha buhuyata, can wa yabghuna fil ardi ay wa yufsiduna ko wa yazlimuna fil ardi, masdarin sa baga yabgha baghyan, a masdari ne suke bambanta. To saboda haka ne ammarun taqtuluhu alfi'atu fi'atun talibatu dami Usman, ammar wasu jama'a waɗanda suna nema abi kadun jinin sayyidina Usman, su ne za su kashe Ammar bin Yasir. Wanda shi ne bitahadid, ma'anan hadisi. Idan ka fassara hadisi sabanin wannan kai tsaye, za ka saba wa Qur'ani, tunda Qur'ani ya ce minal mu'minina fa aslihu baina akhawaykum innamal mu'minuna ikhwa, take in dai ba da wannan fassara ka fassara wannan hadisi ba, to za ka fita a hanyar Qur'ani. Kuma kar ku manta wani abu muhimmi fa, wannan aya wa in ta'ifatani minal mu'minina din nan fa ba yana magana akan wayannan sahabbai da wayannan sahabbai bane fa, yana magana akan mu ne, mu musulmai ordinary, in sabani ya shiga tsakanin mu muna yakan juna, wal iyazu billah, dukkan mu mumunai ne, dukkan mu yan uwa ne, to billahi alaika in har mu ordinary musulmai mun samu wannan gata, yakar junan mu baya raba mu da imanin, yakar junan mu baya yanke ƴan uwantaka tsakanin mu, to yaya wanda suka fi kowa gata cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk inda ka ga mukhataba ta zo a cikin Qur'ani kai tsaye da sahabban manzo Allah gine, mu muna shiga ne kawai a ribibi ribibi. Shi yasa aya ta ƙarshen suratul anfal tana nuna mana cewa asali in kaji an ce mumini din sunan sahabi ne, wani wanda ba sahabi bane za a kira shi mumini majazan ne. Shi yasa Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan, su wayannan da Allah ya magana sahabbai din nan su ne musulmai na ƙwarai tabbas. Sai can gaba ya ce wallazina amanu min ba'du, to dukkanmu wallazina amanu min ba'du ne kawai, a ribibi ne muka shiga. To mu a bamu gata irin wannan, wayin ta'ifatani minal mu'minina tatalu, a ce wannan gatan shi sahabi manzo Allah baya da shi. To saboda haka wannan fitincinu ne na zamani, lokacin da ake yayin wannan abu, abin da yasa ni ban fito na yi magana a kai ba, kawai rutani ne kawai, Allah ne liya halika man halaka an bayyinatin wa ya man hayya aw man hayya an bayyina. Idan fitina irin wannan ta taso wazi baya amfani. Allah ne yake so ya ware ƴan wutan jahannama da ya daddara la'amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in dinnan ya tura su. Duk irin wa kama tsaya ka ce zaka yi wazi akan irin wannan mutane ba ta lokaci. In suka gama hayaniyar su ƴan wuta suka je wuta suka je jahannaban su shikenan. Wanda Allah ya tsira ya tsira, mai tuba ya tuba, mai halaka ya halaka. Zamani ne du'atun ala abwabi jahannama yace man ajabahum qazafuhu fiha. Haka Imam Muslim ya rawaito a sahihin sa karshen zamani. Ba dan haka ba, abu ne wanda yake wazihi. Idan ana maganar sa ayu manzo Allah mai na ruwan kama. Me yasa ka? Ba ka ga su Allah in ya so zai kawo su wannan zamani. Sannan mu da muke rayuwa a wannan zamanin yayi mu zamanin manzo Allah kuma bai yi hakan ba. Dan zaka gane ai zabin na Allah ne. Gata Allah subhanahu wataala ya nuna musu shi. To saboda haka sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu wanda yafi kowa sanin wannan mas'alar bai fahimci mas'alar yadda waɗannan jabbarawan da shugabansu suka fahimci wannan mas'ala ba. Bai fahimci haka ba. Saboda ina da yaqini, kuna da yaqini cewa inda za a mayar da shi wannan shugaban jabbarawan, za a mayar da shi a bashi gurbin sayyidina Hassan a irin yanayin da yake ciki. Ba zai yadda ya janye jagorancin al'umman manzo Allah ya bari a hannun Muawiya ba. Saboda agunsa Muawiyan kafiri ne, munafiki ne. Kafiri munafiki bai halitta ya jagoranci al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sayyidina Hassan da ya janye mishi, to ya ba wa Muawiya irin hukuncin da Qur'ani ya bashi. Musulmi ne, mumini ne, sahabin manzo Allah ne. Abin da yake faruwa kenan. To saboda haka akwai bayani da yawa akan Ammar bin Yasir, kamar yadda muka bayyana shekara ta 37 bayan hijira shine lokacin da ake yaƙi Siffin, a wannan ne aka kashe shi. Sannan kashe sayyidina Ammar bin Yasir ya zama fasil ne, dan nan ne a lokacin ne da yawa daga cikin sahabban manzo waɗanda mas'alar ba ta fito musu karara sun gane ina ne gaskiya take ba, lokacin suka gane lalle gaskiya kai sai na tare da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Kisa da yawa bayan kashe Ammar bin Yasir daga cikin sahaba waɗanda suka halarci bai'a tahta shajara suka zame suka janye daga karkashin dakarun Muawiya bin Abi Sufyan suka zo suka haɗe da mayakan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Saboda su sahaba kamar yadda Allah ya sifanta su ne yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, dama ba suna yin abin san rai bane, kowa ne ya duba inda a ganin sa irin ijtihadin sa gaskiya tana can sai ya koma wannan gefe. Ba mutum ɗaya cikin su wanda yayi wannan kawai gashin kansa ra'ayinsa, da nassin Qur'ani cewa su sahaba ba sa yin abu gashin kansu. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, shi yasa ma Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa ridwana. Anhum mun sha bayanin cewa ta yadda zaka gane abin dagulewa yi wa sahabbai, Aqil bin Abi Talib ga dan uwan sayyidina Ali ne. To riwaya tana nuna cewa to a wannan rikicin to shi yana bangaren sayyidina Muawiya. Hakanan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib shi ma ka duba dai da ne a gun sayyidina Ali din kansa dan gidan wansa Ja'far bin Abi Talib wanda ya shahada a ghazwat Mu'tah.
amma kaga yana bangaren shi ma sayyidina Muawiya, wanda mun sha bayanin cewa hatta bayan rasuwan sayyidina Muawiya, shi Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib yayi wa Yazid bin Muawiya ma baya. Haka zo aka ce dan me zaka mishi bayani ja? Yace ba zai yiwu in kasance tare da mutum yana raye bayan rasuwarsa, yace amana sama. Haka yi fada Abdullah bin Ja'far. Me ya raba shi da Yazid? Abinda ya raba su abinda waqi'a waqa'a na harra ya kan Makka da Madina. Sai ya ce to bari idan na koma Madina sai a yake mu gaba daya. Shine ya bar Sha'ab ya koma Madina. Sai nan a tarihi ya rubuce. Ai malamai sun gama yin komai, mu ne muke da wato gazawa, ba mu da research bincike. Yanzu ka shiga tarjuman sahaba, zaka ga kowanne sahabi zama bayani lokacin kaza yana tare da Muawiya, lokacin kaza yana tare da Sayyidina Ali. Asirai da yawa za su tattauno, za ka yi ta mamaki. Amma me yanzu a kowanne a nan wajen mu nawa ne muka karanta al-isaba fi tamyiz sahaba? Mu nawa ne muka karanta? Wani ma yanzu nan yake jin sunan littafi, bai taba ganin littafin ma a idonsa ba. To ta yaya za mu yi hukunci akan sahaba? Ba mu da al-isaba fi tamyiz sahaba ko ire-irensa a labirari. Kawai an yi magana akan wani sahabi sai mu rubi ayi kaza aka faɗa ayi kaza. Karshe har su Anas bin Malik ma wai kwata-kwata ma babu wani mutum da ake ce mishi Anas bin Malik. Kaje raina mutane wayo. To abin da yake faruwa kenan shine ya rawaito mana wannan hadisi radiyallahu ta'ala. Kala yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi haja, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko ni wata bukata, ya aike ni wata bukatarsa. Fa'aji naftu, sai na kamu da janaba. Falam ajidil ma'a, ban samu ruwa ba. Fatamarrattu fi sa'idi, nayi birgima a doron kasa, nayi birgima. kama yadda dabba take faduwa take yin birgima. Hasalin sa ta tamarragu dabatu ne, sai aka ji dai tadin. Haka nan fatamarrattu, saboda idan ta biyu suka hadu jaizi ne ka cire daya ko kai idgamin dayan cikin daya, hatta idan furkon kalima ne. Kine tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha, asali ta tanazzalul mala'ika, mala'ika ta tanazzalu, sassaukowa. Asali birgima din baya yiwu a yi shi daya so daya rakawa, ba zai yiwu ba yi birgima so daya rakawa. Ta shine fatatamarrattu kama tatamarragu dabatu, sai aka cire ɗaya tadin. Kamar yadda riwaya ta Bazzi, al-Imam al-Bazzi daga cikin khasa'isin riwayarsa, akwai wasu wurare 20 da wani abu wuraren da aka cire tadin, to shi kuma a wuraren yake idghami domin a nuna yana ɗaya daga cikin wuraren da aka cire ta ɗaya, aka bar ɗaya daga ciki. San kowace riwaya tana da nata khasa'isi, to kamar wannan ne. Thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai nazo gun annabi Allah sallallahu alaihi wasallam, fa zakartu zalika lahu, sai na ambata mishi gafa abin da ya faru. Na kamu da janaba, to ba ruwa, sai na yi birgima. Faƙala innama kana yakfika an taqula biyadaika haka ba,
sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai ya isar maka da ka aikata haka a hannayenka an takula din yana kwatanta masa yadda zai aikata taimama da hannayensa wannan yana ɗaya daga cikin ma'anonin kala saboda kala yana da ma'anoni guda takwas ne ko bakwai malaman lugha suna magana akan sa kamar yace an tafala bi yadaika haka za ka aikata a hannunka kamar haka ka ban kwatanta masa yadda ake yin alwala kamar yadda kala yana zuwa bi ma'ana ashara galibi wannan zaka ga an kawo an tafsiriya daga baya kala a wa taqulu ankum mana wa tushiru an kul kala bi ma'ana ashara kala bi ma'ana fa'ala akwai kala kuma bi ma'ana nama waqtal kailula shine wanda wannan bayatan amhum qailuna fa faja'aha ba'suna bayatan amhum qailuna qail dinnan ba ismul fa'il bane na qala yaqulu na fadan baki wato ismul fa'il ne na qala yaqilu babin sa ba ya biu wannan ne shi yasa kake gani a masdari ake cewa kailula ba cewa kaulula kailula ma'ana kala na bacci din na hutun rana to wannan ya iya ce na fadan baki shi kuma wannan wawu ya ce amun qailu to shine anan sai yace summa daraba bi yadayhi ma'ana yana fassara ma'anan ka aikata haka a hannayenka sai da hannayensa summa daraba bi yadayhi al-ardh sannan ya daura a hannayensa kan kasa mun bayyana daraba bihi darabahu daraba fil ardi daraba bihi daba daura hannaye kan kasa ba bugun kasan ba har wasu suka fahimta da kalmar daraba din in za yi taimaman ka daga hannu yasa rashin sanin larabci yana dagula matsala wani ne yake ba mu labari ya je wani kawai a wani a Pakistan Lahore da ya ce aka yi rasuwa ya je makabarta to da ya je sai ga an kawo nono kwarya da an aji bayan an gama sa mamacin sai aka dauki nono gefe-gefen kafanin cikin ramin ana zuba sai ce ya haka biya ina kuka ga wannan to sun sahafa labin din ba ya zo a babin hadisin rufe mamaci ba cewa fahasu alaihi labinan ba ko fahasu alaihi labina dinnan allabin din ne suka sahafa sun dauka laban ne allabin laka danyen laka shi ne wanda bayan an sa itace za a ɗauka a sa shi ne allabi shi kuma wancan allaban bi fatihi ba'i nono to su suka ɗauka nono za a ɗauka su shi ba haka ba ne kalimar gayar da take abin da yake faruwa kenan to shi ne kun ga kenan akwai larabcin yana da alaka da shari'a ya musu bayani ya dauko wannan duk ya musu bayani shi ne ya musu wannan gyara kaga kenan akwai kurakurai irin wannan wanda yake kasancewa to shine summa daraba bi yadihi al-ardh darbatan wahidatan daurawa so daya ya daura hannayensa kan kasa so daya wannan wahidatan din ta'kidi ne saboda larabawa in sun kawo masdari ala wazni fa'alatan to suna nufin yin abin so daya ne rak kamar yadda ibn malik yake cewa wa fa'alatun li marratin ka jalsa wa fi'latun li hay'atin ka jilsa idan aka kawo masdari ala wazni fa'ala to ana nufin yin abun sau daya. Darabtu zaidan darbatan, na yi wa zaidu duka rakwaya daya. Amma kace darabtu zaidan darban, to baya nuna kwaya daya ne, saboda baka sa tadin ba, ka aka da dukan ne, kana tabbatarwa mai sauraro cewa lalle ka dake shi ne, amma baya nuna sau daya ka dake. Amma kace darbatan sau daya, to saboda ka kawo wahidatan din ta aqidi ne, kamar yadda wa nufiqa fi suri nafkhatun wahidatun, to inda zai ce wa nufiqa fi suri nafkhatun kawai, wanda ya larabci zai san da sau daya ne, saboda wazanin fa'ala ne. Okay. Haka nan jumu'i, misali Qur'ani ya ce innahum fityatun amanu bi rabbi, fityatun din wazani ne na jam'u killa, da wannan lafazin za a gane ashabul kafidun ba su wuce goma ba. Shi yasa qurra'u suka haɗu a nan karanta shi da fityatun din, fityatun innahum fityatun amanu, a kowace qira'a, saboda ba su wuce goma ba. Saboda abun nan af'ilatun af'ulu summa fi'ala summa ta'afalun jumu'un killa, waɗannan wazan din guda hudu su ne jam'u na killa, abinda ya kai uku amma bai wuce goma ba. Af'ilatun af'ulu summa fi'ala, fi'ila din shi ne fityatun, fityatun summa ta'afal sai af'al, kaman afras, su ne jumu'u killa. Ba kuwa ga a cikin suratu Yusuf wa qala li fityatihi ij'alu bida'atan, a kira'ar li fityatihi, to Asim ya karanta wa qala li fityanihi, li fityanihi, saboda gun yana daukan killa, yana daukan kasra, saboda ɗan uwan annabi Yusuf din in baka yi lissafi da Binyamin ba, su goma ne. Zai zama me, to wa qala li fityatihi, in ka yi lissafi da Binyamin wanda suka ɗauko shi suka zo da shi, to zai zama to goma sha daya, shi ne wa qala li fityanihi. Sai bisa adad, duba adadin nasu, saboda zai yi ya suna tare da shi, zai yi ba sa tare, saboda mene ɗayan wanda ya janye shi, ɗayan wansu wanda ya ce la abrahu hatta, inda yake cewa hatta ya azana liya abi aw ya hukuma Allahu li irji'u ila abikum, wanda shi yake komawa. To kaga in baka yi lissafi da shi ba, har Binyamin din ma goma ne, in ka yi lissafi da shi har shi din sun zama goma sha ɗaya. To shi yasa za ka san wato auzani, sanin auzani na jam'i da nau'o'insu suna da alaka da fasarar Qur'ani din. To shi ne a nan ya ce darbatul wahidatan summa masaha shimala alal yamini, sannan kuma ya shafi hagu da dama, wa zahira kaffaihi, sannan kuma ya shafi bayan tafukan hannayensa, wa wajhahu da fuskarsa. Wannan ya takaita ma ne cewa za a shafi hannun dama da hagu, na hagu kuma da dama, cikin sifofin da suka zo, sifofin taimama. Sannan kuma bayan tafin hannu ta nan za a fara shafan har a kai gwiwar hannun, sannan kuma a shafi fuska. An takaita maka shi a farilla ne, saboda a taimama farilla din shafan tafin hannu zuwa wuyar hannu, wannan shi ne farilla a taimama, zuwa mirfaki kuma wannan shi ne sunna. To sai aka takaita ma da abin da yake farilla ne, zahira kaffaihi, saboda kafudun nan wannan yake nunawa, wa wajhahu, in ka shafi bayan tafin hannayenka zuwa wuyar hannu, ka shafi fuska, shi kenan ka gama taimama, ka aiwatar da farilla, sannan ka kai shafan zuwa gwiwar hannu, ya zama sunna ne. Abin da yasa
wannan hadisin ya ware ya ce wazahira kaffaihi, saboda kaffu din wannan zuwa wuya shi ne kaffu. Sannan shi Qur'ani a ayan taimama bai kayyade hannayen ba, wamsahu bi wujuhikum wa aydikum, dayan kuma wamsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu, bai ce wa aydikum ilal ku ayni minhu ku wa aydikum ilal ku ayni ba, bai kayyade shi, kawai ku shafi hannayen ku. Sai aka a babin taimaman sai aka ce to mafi karancin aqallu ma yasduqu alaihi ismul yad, mafi karancin abinda za ce mishi hannu din zuwa wuyar hannu ne, to wannan shine zai zama to farilla, shine mafi karancin abinda za ce, saboda hannu din suna ya kama yi ya tsama hannu ne, tafin hannu ne, hannu ne zuwa gwiwa, hannu ne zuwa duk hannu ake cewa gaba daya, mafi karancin abinda za ce mishi hannu zuwa koyi, haka ce to wannan shi zai zama to farilla. Amma alwalafa ya afa abinnan faksilu wujuhakum wa aydiyakum illa almarafiqi, kaga an kai shi gwiwar hannu kenan. Saboda haka wannan hadisi ne wanda yana karantar da mu farallan taimama, sannan yana karantar da mu me, yana karantar da mu sifar yadda ake yin taimama din, sannan yana karantar da mu ijtihadi. Ijtihadi shine duk abin da bashi da nassi, bashi da nassi zai ijtihadi. Saboda haka ne shi Ammar bin Yasir dake bai san wannan hukunci ba, bai ji komai akai agun manzo Allah ba, sai yayi birgima, yayi birgima, wannan birgiman ya dauke shi tamkar kamar wanka ne a ijtihadi irin nasa. Sannan kuma hadisin yana nuna mana ba a yin ijtihadi idan akwai nassi, ka gane ijtihadi ko fatawa to babu nassi ne. To saboda haka ne ma da yaji manzo ya karantar da shi wannan sifa, sai ya janye ijtihadinsa, yayi amfani da asalin nassi kenan. An Jabir bin Abdullah, daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يؤطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأهلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. جابر بن عبد الله شين بن عمرو بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي، wanda shi sahabi ne mahaifinsa Abdullahi, shi ma Abdullahi bin Haram shi ma sahabi ne. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama kala, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce utitu khamsan lam yutahunna ahad min al-anbiya qabli. Shi Jabir ya halarci ya kuna 19 cikin yakuna 27 wanda manzo yayi da kanshi a rayuwarsa, kenan yaki 8 ne bai samu yaji ba, bai samu ya tafi ba. Sannan kuma ya rasu a Madina a bayan shekara 70 da hijira, saboda shi ma yana daga cikin wadanda suka jima lokacin da ya rasu, yana da shekara 94. Sannan shi ma yana mutawassituna, cikin riwaya yana da hadisai wanda ba dama, ba za a ce yana da hadisai da yawa ba, kuma ba za a ce yana da hadisai kaɗan ba, yadda za ka ga hadisansa da yawa radiyallahu anhu.
yace manzali sallama yace an bani wasu abubuwa guda biyar ba a bawa kowa cikin annabawa ba, wannan shi ake cewa khasais. Khasais wasu ababe wanda Allah ya kebance manzali sallama da su, wanda wato suna da yawa khasais. Akan wannan ne galibi zaka ga an rubuta littattafai mai suna ash-shama'il, kamar shama'il na al-Imam Tirmidhi. Daga baya Imam Suyuti ya zo rubuta littafin sa al-khasais al-kubra, al-khasais al-kubra, wanda ya tattare dukkan riwayoyi akan khasais manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ba bawa kowanne annabi ba cikin annabawa gabanni na. Na farko yace nusirtu dirru bi masirati shahr, yawanci yaki ana nasara in an yi gumurzu ne, an yaki juna. Ba annabin da aka bashi nasara ba tare da yayi gumurzu yayi yaki da abokanan gaba ba. Amma ni Allah subhanahu wa ta'ala ya bani nasara akan makiya, yace tsakani na da su tafiyan wata guda, shine ar-ru'ub kenan. Misali in suka ji labarin cewa ai manzo Allah ya fito a Madina zai zo ya tunkare mu, kafin ya zo inda yake so ya yaka sun tarwatse, ko sun zo sun ce sun yadda za su bada jizya, ko sun zo sun musulunta. Allah ya jefa tsoro ar-rubu a cikin zuciyarsu gabanin manzon ya isa. Irin wannan so da yawa ya wakana, ko ghazwatul khandaq ma ai ba yaki aka yi na a zo a gani aka samu nasara ba. Arsalna alaihim rihan wa junudan lam yarawha, ko lam tarawha. To kaga tsoro ko hunaini ma shi ma haka ne, hunaini ga yawa, amma karshe da wannan salo ne manzo sallama da sahaba suka samu nasara. Shine masirata shahr, tsawon tafiya na wata guda, kafin isa gun su da wata guda. To Allah ya bani nasara kan su da saka tsoro, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, jefa tsoro cikin zukatan su. Na biyu ya ce wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura, an mayar mini da doron ƙasa gaba ɗaya, ko ina masallaci ne, sannan ko ina abin taimama ne, ko abin tsarki ne. Tahur anan ya zo bi fati ta'i ne, ƙasan da za a yi taimama da shi. Ma'ana da sauran annabawa duk inda kake in za ka yi sallah ko ibada, to komin nisan wajen sai ka je inda aka gina masallaci za ka yi a karbi ibada. To sabanin wannan al'umma cikin gidanka ma masallaci ne. Shi ne wai ana ta magana, wai me yasa ban gina masallaci ba? Nace ai falon nan shi ma masallaci ne. A nan muke tarawihi, a nan muke tahajjudi. La'alla ibadan da ake a wannan falon ma wani masallacin ma bai da gatan da. Saboda haka mutane kar su damu da wai dole ne ka gina masallaci, an ji an yi taimako a can. An kai kokon bara can, an ji an gaya wa gwamna, an ji an ga kwamishina, an ga. Bai kawai ne, yana ɗaya daga cikin bidiyoyinmu na tarikat Tijaniya. Wanda cikin littafin jinayatul muntasib al-ani fi ma nusiba min al-kadhibi li Sheikh Ahmad al-Tijani, wanda al-Imam Ahmad Khair ya rubuta, daga cikin ababin da ya kakkawo irin wannan, yace sunnar da muka samu, koyi da muka samu a gun Sheikh Ahmad Tijani, in ba muridai bane a zawiya za su hada kai su gina masallaci. To Sheikh Ahmad Tijani bai yadda a shiga kasuwa a nemi taimako a gina masallaci ba. In an mishi magana sai ya kafa hujja da wannan hadisi, waju ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Shi kenan. wannan shine abu na biyu kenan. Wannan adun kule kaga wannan abu na biyin abubuwa guda biyu ne hakikannin gaskiya, saboda an mayar da ko ina a doron kasa masallaci, an mayar da ko ina a doron kasa kuma a ruwan ko kasan taimama. Wannan khasa'isi ne. Sannan na uku ko na hudu, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli, wannan bayani ne akan wujilat li al-ardu masjidan, cewa kowane ne cikin al'ummata idan sallah ta riske shi a ko ina kawai yayi alwala anan yayi sallah gunda yake masallaci ne. Yayi bayani ne akan wujilat li al-ardu masjidan. Wa uhillat li al-ghana'im, an halalta mini da ganimomi da lokacin annabawa idan aka yi yaƙi, abokanan gaba suka gudu suka bar dukiya ko gwalagwalai ne ko min tsadansu, shikenan sai a tara a cinna masa wuta. Idan wutar ta kama ganimomin ta cinye, alamu jihadin ya karɓi. Idan kuma jihadin bai karbu ba, Allah bai amince da wannan jihadin ba, duk irin yadda za a banka wuta a wannan ganimomi, wutar ba za ta kama ganimomin ba. Irin wannan ne wanda a cikin suratu Ali Imran Allah yake magana, hatta ya atiya na bi kurbanin ta'akuluhun nar, ma'ana a dawo musu da wancan shari'a suke. Wannan ne. To saboda haka wannan al'umma kuma halal ne, duk abin da aka samu na ganima halal ne. Wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli, har zuwa karshe. Shine nan ma yayi bayani yace wa lam tahilla li ahadin qabli, ganimomi ba su halitta ga kowa cikin annabawa gabanina ba. To kun ga wannan na uku ba? Na hudu, wa utitu shafa'a, ni kadai ne aka bani ceto. Anan yana nufin ash-shafa'atul kubra, ceton da ya gagari kowa, kowanne annabi zai ce nafsi nafsi ni kadai aka bawa, zan zo in ce ana laha ana laha ana laha. Amma sauran ceto umumi ba annabawa ba ma mahaddatan qur'ani salihan mutane, kowa da gargadon irin ceton da zai yi kamar yadda dalilai suka tabbatar da wannan. Wannan yana nufin ash-shafa'atul kubra, lokacin da Allah ya fushi yake kula kowa, annaba ma kowa a tsorace yake, aka rasa wanda zai je tuntubi Allah kan jama'a sun kosa da tsayuwa, har wasu ma za su ce wahalan da ake sha din ko da ma wuta ne za a samu, akwai a gama da mu shiga wutan mu huta. Wannan ash-shafa'atul kubra, to wannan yake magana ake. Nabiyar, wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khaslatan wa bu'istu ila an-nasi kaffatan, yace annabi ta za a aiko shi zuwa jama'ansa, za ce wai la adin akhahu saliha, akhahu huda ka wai la samud akhahu saliha, wai la madyan akhahu shaiba, kowanne annabi a aiko shi cikin jama'ansa. In Hausawa ne a aiko annabi Bahaushe, barebari annabi ba barbare, kowa a kabilarsa. Wama arsalna min rasul illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum, amma manzo Allah ya zamanto annabin Hausawa, annabin barebari, annabin Yahudawa, annabin Nasara, annabin Inyamare, annabin Yaraba, annabin kowa, bai tsaya ma jinsin dan adam ba, annabin komai da kowa, duk abinda Allah ne ya halici wannan abin, to manzon Allah shine annabin wannan abin. Dakka au jalla, ko mun kankantan abin ko mun karancin sa, karka ga kiyashi na motsi a karkashin kasa, al'umman manzon Allah ne ko turuwa, indai abin Allah ne ya hadici abin, to annabin wannan abin manzon Allah ne.
shine abin da ake cewa shumuliyatur risala,
wato risala ta manzo Allah ta bambanta da sauran annabawa. Risalar tana da shumuli, saboda tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nazira. To tururuwan kokiya shi shi ma yana cikin al'alamin. Haka sammai, kasai, wannan duniya, ko bishiyoyi, dabbobi. Shi za ka ga kana karanta al-khasa'isul kubra, za ka ga koke-koken dabbobi da tsuntsaye zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da tattaunawansu, kawo masa halin da suke ciki. Hatta abinda muke ce ma jama'at ba, a ce bishiya an cire shi ya bushe, haka duniya bubusashe ma bayi da rai ma, amma kututturen dabino da aka yanke busashe sai da ya fito ya kuka, ya Rasulullah. Kaga kenan, wannan zai nuna ma bai tsaya kawai manzantan manzan Allah, bai tsaya kawai a ababin da suke da rai ko ganye masu motsi ba. Ka karanta al-khasa'isul kubra ka ga labarai iri-iri. Wani ya karanta kisar Yahu wanda al-qadi Ayat ya kawo, jaki mai suna Yahu, wani jaki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikansa zuwa gun sahaba lokacin da ya rasa dan aiki, sai ce je kaka kira mu Abubakar. Abubakar ya fito in ya ga Yahu ya san manzo Allah ne, ya aiko shi kawai sai ya tashi ya so. Shine wani yazo ya ce mu wai gaskiya ne wannan, taya zai kace ba, taya ya zai yi? Imam Zabi ya ce wai sanadin kissar jaki Yahu sanadi ne mun qati'i, saboda haka ba kissa ba ta da tushe, ba san wani jaki zamanin manzo Allah da sunan Yahu. Al-Imam Suyuti cikin al-khasa'isul kubra yace a ajiye sanadin da yake magana akai, har rawaito kissar da wani sanadi daban wanda ba inqita'i a ciki, ba shikenan ba. Saboda shi Imam Suyuti dan ganin kokof ne a kowanne abu, sai ya binciko ya samo ya gaskiyar lamarin yadda yake. Dama in aka ana magana akan hadisi shi cewa akwai inqita'a wane da wane ba su hadu ba, wannan yana nuna to wannan hadisin ba sahihi ba ne. To in aka samu wani hadisi daban, hadisin ma wanda wannan da ake magana bai hadu da wanda ya rawaito a wajen shi ba, ba ma shi ba ne kwata-kwata ya rawaito hadisi, wani ne daban, shi kenan hadisi ya zamanto sahihi. Kazi Ayadi ya kawo kisar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu jakin, saboda bakin ciki ya gudu ya jefa kansa cikin tsohuwar rijiya ya mutu. Nan ma daga cikin dalilan wanda suke cewa wannan kissa ba sahihiya ba ce, suka ce ai wai kisan kai din bai halitta ba, a mutum ne ya kashe kansa, to ai jaki ne ai. Wato hanya ce wai dole wannan kissa ya ce da yi fiya ce, wai abinda yake nuna cewa wannan kissar ba ta da tushe, ai ba amince a shari'a mutum kawai ya je ya kashe kansa ba. To abin tambaya, mutum ne ya kashe kansa? Sannan in ma mutum ne, misali a duba akan wa aka yi wannan kissan kai, eh, akan wa shi wanda aka yi kissan kai din a kansa, duk duniyan nan ba za a iya mutuwa a kansa ba. Ta wannan tabi'a ce ta duk wani abin da yake mu'jiza sai a dinga kawo kila da shi, yasa duk wani abin da ya shafi mu'jiza to ana samun wani abu don a sanadi zai ce a da'ifi. Kar ka yadda da irin wannan hukunci, kawai ka bi tittiki ka yi bincike. Zamu taƙaita a nan, abubuwa ne guda biyar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ya saka da malam da alkhairi. Na'am, aka baka Allah mai tambaya na farko yana cewa wai ya halatta a dora wa aure ma'aurata, misalin angon yana Najeriya, amaryan kuwa tana Saudiya, a dora musu aure wai? Ya halatta su yi aure ba sa waje daya? Eh, ya je yana zaune a can yana wani bige-bige shi ne, ita ma tana nan. Yana da can da ya rubuta wai yana Saudiya, ita tana nan, a dora musu aure.
Baya daga cikin sharadin aure a ce amarya da angon suna gari daya ko guda ko angwana. Abinda ake magana da Allah shi wannan yaji, ana cewa idan mutum ya je aikin hajji yana daure da ihrami na aikin hajji, ba zai yi a daura mishi aure ba. In mace ce, ba zai yi a daura mata aure ba. Wannan yaji sai ya dagula mas'alar. Saboda haka wannan ana magana ne wanda yake dauke da ihrami yana cikin aikin hajji ko yana cikin aikin umara, shine ake magana akan sa. Amma indai ba aikin hajji shi yake yi ba, ita ma ba aikin hajji take ba, to ta yi a waya ku tattauna da wata tana China ko America, shikenan a nan da maturu ka ba da sadaki a daura muku aure. Ana daura aure ita da take China ko kuma can wata duniya ko India, shikenan ta zama to matarka. Ana haduwa gude ko anguwa daya gari dai, baya daga cikin sharadin auren.
Na'am, Jabir da yanzu aka yi bayanin shi, mutumin Makka ne ko Madina ne wai?
A Madina ya rayu, shi mutumin Madina ne. A Madina ya rayu, a nan kuma ya rasu. Na'am.
Wai ya gaskiyan maganan da ake cewa Ramadan farkon shi rahama, tsakiyan gafara, ƙarshen shi entarwa, hadisi ne wai?
Akwai riwaya, akwai hadisi akan wannan. Akwai riwaya, gaskiya ne wannan. Na sallu ala nabiyyi karima ma'budu.
Fatiha wa salatul fati. Sura kawai sai bazai kai ba. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كريم الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.